Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Kamaru ta sake bude iyakarta da Najeriya bayan kusan shekara daya da ta rufe ta. Muna tafa da rahoto na musamman. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan tsaron da kuke gani ya kamata a dauka ko kuma a ƙara dauka a jihar Zamfara don kare rayukan jama'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa, wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan, hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa bangarorin da abin ya shafa. Hakan ya sa dole mahukuntan aikawa da kayan taimako ta jiragen sama, inda aka jefa kayayyakin daga jirage masu saukar angulu. Ana tsammanin ambaliyar ruwan tsunamin da ta auku a ranar Asabar a yammacin gabar tekun Java ta kudu da tekun Sumatra ya faru ne sanadiyar wata girgizar ƙasa a ƙarƙashin tekun. Lamarin da ya biyo bayan amon wutar da dutsen Anak Krakatoa ya yi a mashigin Sunda. Wannan bala'in tsunamin da ya auku ya faru ne ba tare da nuna wata alama ba, inda ya yi awon gaba da gidaje da otel-otel da ke gabar tekun. Bayan da ɗaruruwan mutane suka mutu, aƙalla mutane 1,500 suka samu raunuka, sannan ba a san inda 150 suke ba. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyaka Amurka. Felipe Gomez Alonso, ɗan shekara 8 da haihuwa, ya rasu da misalin ƙarfe 12 na safiyar ranar Kirsimeti, rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara 7 a ƙauyen na Guatemala, wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da bakin haure da suka fito daga yankin Amurka ta tsakiya. Jami'an tsaron iyakar sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da mahaifinsa ne suka lura cewa yana nuna alamun rashin lafiya. Likitoci a wani asibiti na Alamogoro da ke jihar New Mexico sun ce sun duba Felipe inda suka ayyana mura da zazzabi a matsayin abin da ke damunsa, hakan kuma ya sa suka bashi magunguna. A daren ranar Litinin, Felipe ya yi ta fama da matsalar tashin zuciya, inda da ƙarshe ya yi ta amai. Rahotannin sun ce daga baya an mayar da yaron asibiti, inda ya cika bayan 12 dare. Yau Laraba, rana ta 5 kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. A jiya Talata, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa, inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da kasancewa a tsaye cik har sai an ba shi kuɗaɗen da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke ƙasashen waje, shugaba Trump ya ce ba zan iya fada muku yaushe za a bude ma'aikatan gwamnatin ba. Zan iya cewa ba za a bude ba har sai an gina katanga. Duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar, shugaba Trump ya kara da cewa daruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da su daga zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati su ma suna so a gina katangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce an dage zabe a wasu birane uku na kasar har sai watan Maris din baɗi, wato bayan an rantsar da sabon shugaban kasa. A yau Laraba, hukumar zaben kasar ta Congo ta ce ba za a yi zabe a birnin Beni da Batumbo dake lardin arewacin Kivu da kuma birnin Yombe dake yammacin lardin Nambe.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Kasar Kamaru ta bude kan iyakarta da Najeriya a kudu maso yammacin kasar bayan da aka kwashe kusan shekara daya yankin na rufe. Sanadiyar rikicin dakarun kasar na mayakan yan aware da ke fafutukar kafa kasa mai amfani da harshen Ingilishi. Sai dai yayin da wasu ke cewa matakin ya farfado da harkokin kasuwanci da suka tsaya cik bayan rufe kan iyakar, wasu kuwa cewa suke har yanzu lamarin bai sauya ba. Ga rahoton da Muhammad Hafiz Baballe ya hada mana.
We are all brothers and sisters of the same country.
Wani babban jami'in sojan kamar kenan yake roƙon mazauna ƙauyen Ekok dake kan iyakar kamar da Najeriya a kudu maso yammacin kasar, inda yake nuna musu cewa su abokanansu ne waɗanda suke ƙoƙarin kare fararen hula. Har ila yau sojan yana faɗa wa mazauna yankin ne da su buɗe shagunansu domin gudanar da harkokin kasuwancinsu. Yana mai kira gare su da cewa da zarar sun ga bakuwar fuska a yankin wacce bata kwanta musu ba, to su yi maza-maza su tuntuɓi jami'an tsaro. Christopher Epiom, mai shekaru 46, ɗan kasuwa ne da ke safara kayan abinci daga Kamaru zuwa Najeriya, wanda bayan ya sayar da kayayyakin abincinsa yakan siyo kayan motoci ya kawo Kamaru ya siyar. A cewar Epiom, kasancewar dakarun na Kamaru a wannan yanki ya tilasta wa mayakan yan awaren tserewa zuwa dazuzzukan da ke kan iyakar kasar da Najeriya. Yana mai cewa harkokin kasuwanci sun dan farfado a yan makonnin nan, duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun kasar da mayakan yan aware.
There are days that the military go down to attack the boys, and when they go down,
akwai lokuta da sojojin Kamaru kan je su tinkare yan awarin, lamarin da kan haddasa mummunar fada tsakanin bangarorin biyu, wanda hakan kan haifar da mace-mace da jin raunuka a fagen daga. Matasa an ba kan tsare mu a hanya. Akwai kuma lokuta da zaka ga cewa ko dakarun Kamaru ma ba sa iya raka ayarin motocin zuwa kan iyakar Najeriya.
Idan an ce an ba Ambazonia kenan a takaice, shine kuma yankin da ke amfani da harshen Ingilishi, wanda ‘yan aware ke ikirarin ya balle daga ƙasar ta Kamaru. Sai dai a nasa ra'ayin, Kilistus Ndunganga, wanda shi ma ɗan kasuwa ne, har yanzu harkokin kasuwanci ba sa gudana yadda ya kamata, duk da cewa an buɗe kan iyakar ƙasar ta Kamaru, domin har yanzu ‘yan kasuwa ba su da kwanciyar hankalin cewa rikicin ya zo ƙarshe.
80% of our rice is imported.
Kashi 80 na shinkafar da muke amfani da ita shigowa ake da ita, akwai hadarin gaske. Idan dan kasuwa ya debo shinkafa ya kamo hanya bayan ya san cewa akwai matsala, kai ko masara ko mai ko sukari, kusan dukkan kayayyakin masarufi ma babu dan kasuwar da zai yi kasadar shigowa da su nan yankin.
Most of the businessmen who don't want to come in.
A lokacin da Kamaru ta kaddamar da yakin kattabe mayakan yan aware a watan Nuwamban bara, ta yi ikirarin cewa wasu yan bindiga na shiga kasar ta Kamaru suka yi hare-hare a yankunan da ke kan iyaka sai su tsere Najeriya. Amma hukumomin Najeriya sun musanta wannan ikirari na Kamaru. Sai dai duk da haka, a cewar gwamnan yankin kudu maso yammacin kasar ta Kamaru, Bernard Okalia Bilai, haɗakar da sojojin Kamaru da takwarorinsu na Najeriya ke yi na taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya, kuma hakan ya sa harkokin kasuwancin sun fara farfaɗowa. Amma ya ce mutane da suka zaɓi su tsere wa dakarun Kamaru da na mayakan 'yan awaren su kwanda sanin cewa dakarun Kamaru abokanansu ne wajen tabbatar da zaman lafiya a yankunansu.
L'armée accompagne, nous accompagne les populations aujourd'hui.
He says there is now.
Mutane sun farga cewa sojojin Kamaru na taimakawa fararen hula ne domin su rika gudanar da harkokinsu na yau da kullum cikin kwanciyar hankali. Wannan haɗin kan ne kadai zai iya sa harkokin yau da kullum su dawo. Muna roƙonku da ku garzayo ku faɗa mana duk irin barazana da kuka hango, kusancewa muna zaman ku ne.
People should know that the army is there only for them.
Tun dai a watan Janairu, harkokin kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru suka tsaya cik a wannan yanki bayan da Kamaru ta rufe kan iyakarta domin ta daƙile ayyukan masu kai hare-hare a yankunanta da ke tserewa zuwa Najeriya. Wannan lamari ya kasar hanyoyin shigar kudaden al'ummomin da ke ƙauyen Ekok mai iyaka da Najeriya, domin rayuwarsu ta dogara ne kacokan kan kasuwanci da Najeriya da Kamaru ke yi akan iyakokin. A shekarar 2017 ne rikicin 'yan awaren Kamaru ya yi kamari bayan da dakarun kasar suka kaddamar da farmaki akan masu zanga-zanga a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi wanda suke kukan bangaren da ke amfani da harshen Faransanci mai rinjaye na tauye musu haƙƙi. Wasu shugabannin siyasa a kasar ta Kamaru sun ba shugaba Paul Biya shawara da yi zaman tattaunawa da bangaren na 'yan aware, amma shugaba Biya wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkar kasar ya ki amincewa da wannan shawara.
Mun afirar kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan tsaron da kuke gani ya kamata a dauka ko kuma a ci gaba da dauka a jihar Zamfara don kare rayukan jama'a idan aka yi la'akari da rikicin da ya faru ko rayukan da aka yi hasara a ƙarshen makon da ya gabata. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da farko za mu fara da bannin tarayya Abuja.
Hey, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Muna magana da Alhaji Dauda, kira ni daga Sabon Lege.
To, Alhaji Dauda, muna jin ka.
Maulidin ku kake tattauna yau. Domin yanzu ne na kama ku.
To, dama muna son mu ji ne kamar waɗanne irin matakan tsaro ne kake gani ya kamata a ɗauka a kan jihar Zamfara, abubuwan da ke faruwa don kare rayukan jama'a.
Abin da ya kamata a ɗauka a jihar Zamfara, abin da an taɓa yi a jihar Plateau an yi nasara shine aka mata aya zamfara
kamar wani abu kenan
wannan nan adada kan toma
kace me mallan Alhaji Dauda
na ce a sauke goren zamfara adada kan toma mulkin soja wani an taba ya filato mun ga amfani da saboda me ne ana rabu da tsari mulki ana rabu da kare halkin bil adama sannan ana cutin da ne a zamfara
to mun gode Alhaji Dauda da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Sokoto
assalamu alaikum Haji Amran Dauda ina wuni
na wuni lafiya ina gajiya malami daga Sokoto da wa nake magana ne
to kina tare da Usman Ibello Bonkari karamin hukumar mulki ta Benji a jihar Sokoto Najeriya
to mallam Usman muna jin ka menene ra'ayinka
to wani abin da nake ganin da cewa jihar Zamfaran nan shine rike a ce shi shugaban kasar Najeriya dauki matakai guda biyu na daya dai zai yi wa a ce ministan tsaro dan jihar na kuma wannan abin na faruwa ya gaggautar da sauke wannan ministan tsaron haka kuma dauki matakai kan so ana zargin shi gwamnati kamar da sako-sako na rike a ce ya nada kan tuma ko kuma a ce wakili a jihar domin a bincika a gane inda matsalolin take na biyu kuma ya rike a ce su kansu yan kasar yan jihar Zamfara sai sun dauki matakai na ganin cewa sun dauki duka waɗannan matakai na kai report ko kuma dai abin da ke ba mu mamaki ana zargin cewa akwai gu a jiragen yaki da aka kai amma shi gwamnatin Zamfaran bai iya bada command na akai abin sai an kira daga Abuja an kai wannan sannan akai wannan farmakin saboda haka bai da amfani irin wannan abubuwan rikiyo a ce gaskiya akwai ne gaskiya nadi akai abin da ke faruwa a Zamfara in zakatan bayan an kashe su kuma lokacin da su yi na izarga sai kiga eskamun su ma ana kashe su kaga dai ga nan tsaron su kansu akwai ne gaskiya ya dauki mu ga matakan sauya majami'an tsaron da ke Zamfara ma'aikatan su domin a kai wasu sababbi domin a ga cewa an gurɓata sadan tsaye fatar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya gabaki daya
amin amin mallam Usman Ibello mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka
lafiya salau nake to gaskiya al'amari idan muka dauki wannan jiha ta Zamfara na farko tun ga ministan tsaro dai kan Zamfara ne na farko kenan na biyu su kuma shi kanki gwamnatin jihar Zamfara ya yi ikirarin cewa shi fa wannan tsaro ya fi karfin shi a wannan jiha to wai shugaban kasa me yake jira da wannan gwamnati a jiha ai ya kamata wannan gwamnati tuntuni ma a cire shi a kawo kantoma na soja a sa domin a shigar da sojoji wannan jiha amma ba daidai bane a ce a kunnin arkashe da mutum saboda 50 30 dari a ba ran talaka ai ba fa ba fakiya ci bane ya kamata a ce shugaban kasa tuntuni ya dauki action akan wannan gwamnati tunda ya fito ya ce ba zai iya yin tsaro a jihar Zamfara ba to me ake jira da shi nan ne dalilin za a bar wannan gwamnati ya ta kashe mutane ai ta zalunta al'umma a jiha ai wannan ba daidai bane ya kamata a ce gwamnati ta lura ba da wannan al'amari ba wannan
to Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Plateau
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Plateau
kuna magana da Kuriya Baso daga Plateau a fanshin local government
to muna jinka
eh ranke dare ni abinda na duba akan wannan rikice na Zamfara da har da na Najeriya gaba ɗaya ko mahukunta suna gazawa a cikin abubuwan da suke yi da kuma jami'an tsaron da ya kyautu su yi yakin wannan mungayen mutane suna yakin da baki suna yaki da abokin gabanka kai ne a rediyo kai ne a can yaya shi ba zai dauko wani hanyar da zai koye maka ko ya kauce maka ko kuma ya yake ka ta wani gefe daban ba a dan kuma a cikin Zamfara ya kyautu a duba daga abin da ya kama daga jami'an tsaro zuwa gwamna zuwa kowane mutum kowane dattijon da ya san shi dattijon ya Zamfara ya kyautu su tashi a gwamnati da tashi da kafanta da yi bincike sosai akwai wani abin da yana tafiya wanda baya da kyau wannan asarar rayuka ya ishe mu yan uwanmu ne
to mun gode na jihar Plateau yanzu kuma bari mu je Katsina Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina
Hello
da wa muke magana
Ismail Yusuf.
To Malam Ismail muna jinka.
Hello?
Hello, Malam Ismail muna jinka.
Hello? Hello?
To Malam Ismail ina ga kai baka jin amma mu muna jinka. Yanzu dai bari mu je birnin Jos a jihar Plateau kina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Kuna magana da Baba Gaskane daga Namu Karman hukumar kamfanin jihar Plateau Nigeria.
To muna jinka.
Wannan magana da ake yi mai laifin gwamna gun. Shi ministan tsaro na Nigeria, Kanir dan Ali ba dan Zamfara bane. Ba zai ga ma shugaban kasa wannan abun da ke faruwa. Don a dauki mataki akan su ba wa na gane sun gwamna. Gwamna na da police ne ko kuma yana da soja? Mata su rika fadi gaskiya kira su dauki siyasa su sa cin abin. Din mai nuru dan gaji mun kan tsoro shi kamata ta mi ku shugaban kasa mishi bayani ya samu hukumomin tsaro su gwada a daki ne wannan abin. Ina fata Allah sa tashi lafiya.
To amma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
To kana magana kina magana da Abdulkadir Kadage Kauru local government Kaduna state.
To Mallam Abdulkadir muna jinka.
To wato ko gaskiya ni abin da nake gani domin Allah wannan wato ko gwamnati gaskiya tana sakutaku da wannan abin sakutakun da take kuma shine ya za a ce wai za a dauki matakai akan ƴan ta'adda kuma kullun ana fitowa a jarida da gidan radio ana faɗa musu za a yi musu kaza za a yi musu kaza to wannan abun ai bai kamata ba gwamnati idan za ta dauki mataki ai ba wani kawai kai tsaye su je su kai farmaki ba tare da an faɗa ba duniya ba. Na gode kwarai suna na Abdulkadir Kadajen Kauru Kaduna state.
To mu ma mun gode Mallam Abdulkadir da ra'ayinka kuma lokaci ma dai ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji labaran wasanni ga wannan saƙon.
Masu sauraron mu albishirinku, yayin da ake tunkarar zaɓen 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC. Shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, matsalar cin hanci da rashawa, da tattalin arziki da dai sauransu.
Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban.
Ba san yau ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal, 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 akwai kabal, kabal. Wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan kan kai, me za ka ce kanka? Har da wargi zan kamata a magana su kwanan ba.
Wannan ruwanta wannan ya nuna demokradiya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗi abin da ya ga dama. Amma ai magana daban, su faɗi abin da kabarin suka zo suka shirya suka tilasta ni su faɗi abu ɗaya.
Mun magana a Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika.
To me zan je ma in yi Amerika ne? To sun ce
in ka je Amerika za a kama ka, kayan laifi kayan ne.
To ina yi laifi ka ba ina ne ba za a kama ni ba.
A ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu.
Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin saurari yadda waɗannan hirarraki suka gudana.
Kada ku bari a ba ku labari.
Wannan haka yake masu sauraro, kada ku bari a ba ku labari. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Yau a filin ƙwallon ƙafar za mu soma da labarin Abdulkarim Gurusa ne masani na ƙabli da bali na ƙwallon ƙafa, wadda kuma shine ya kafa ƙungiyar Kin Faisal Babies, inda yake nanata cewar burinsa shine ya yi takara na shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana GFA a sabon shekara, yayin da kwamitin nan na daidaita sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar ta kammala aikinta. Shahararren masanin ƙwallon ƙafan wadda kuma ke yawan magana akan abubuwa da dama ya fada cewar yanzu dai buwaisa shine ya tsare bisa shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana a sabuwar shekara. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana wato Black Meteors ta samu shiga zagaye na gaba na wasannin samun cancantar shiga gasar cin kofi na Afirka na matasa kasar shekaru 22 bayan da kasar Togo ta lallasa ta da ci daya mai ban haushi a Lome a ranar Asabar a zagaye na biyu na karawar. Kasar Ghana dai ta samu izawa gaba da yawan goluka 5-2. Yanzu dai za ta kara ne da kasar Gabon a zagayen karshe na karawar su kan a samu shiga gasar na cin kofin na shekara ta 2019. Kungiyar kuma si Asante Kotoko da Porcupine Warriors ta samu galaba akan takwaranta da kasar Kenya da ci 2-1. Kungiyar kwallon kafan nan mai suna kuma si Asante Kotoko da ake walakabi da Porcupine Warriors ta yi galaba akan takwaranta daga kasar Kenya Kariyo Bangi Sharks da ci 2-1 a Babayaro Sports Stadium a ranar Asabar, abinda ya kawo mataki zuwa ga rukuni na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF a takaice. A jerin sunayen shahararru ko kuma kwararru an kwallon kafa 100 na duniya na shekara ta 2018 babu sunan dan Ghana ko daya, kuma a Afirka mutum hudu ne kawai a cikin jerin sunayen ɗan kwallon na shekarar da sun ka hada da ɗan kasar Masar Mohamed Salah da ɗan Senegal Sadio Mane da Kalidou Koulibaly da kuma ɗan kasar Gabon Pierre-Emerick. Shahararren ɗan wasan nan Andy Dede Ayew da ke yi wa fenerbahce wasa daga dukkan alamu bayan da shi da aka yi a matsayin rance zai zamanto na dindindin bayan da manajan Swansea City Graham Potter shine ya faɗi haka. Dede Ayew wanda shine mukaddashin captain din Ghana an yi transfer ne zuwa da Yellow Canaries a watan Yuli bayan ya kida ya koma rukuni na biyu tare da club sa a ainihin wasan Premier League a kakan da ta gabata. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Lamu kyara ba sa Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Russia ta dinjina rahotannin da suka nuna cewa Amurka na shirin janye dakarunta daga Afghanistan, inda ta kwatanta lamarin a matsayin abu mafi dacewa. Sai dai ta nuna shakku kan ko hukumomin a Washington sun himmatu wajen aiwatar da wannan mataki na janye sojojin. A yau Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia, Maria Zakharova, ta faɗa manema labarai cewa janyewar dakarun Amurka daga ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yaƙi da gwamnatin Afghanistan ya samun goyon bayan Amurka da mayakan Taliban. A makon da ya gabata, kafafen yada labarai suka rawaito jami'ai a Washington suna cewa shugaba Donald Trump ya bada umarni a janye dakarun kasar 7,000 daga cikin dakaru 14,000 da ke kasar ta Afghanistan. Ruwan sama mai karfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaruwar ruwa tsunami ya afka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya mu Mallam Suleiman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.